This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 28 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Zahra da kanan labarai.
Har yanzu 'yan takarar shugabancin Amurka sun ci gaba da fafatawa a wurin yakin neman zaɓe, inda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya jagoranci wani gangamin taron yakin neman zaɓe a birnin New York, yayin da Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat ita ma ta yi jawabi a wani cocin baƙaƙen fata da ke Philadelphia a jihar Pennsylvania. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a yau domin tattauna halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa cewa dakarun Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 100 a yankuna daban-daban na ƙasar.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da gwamnatin sojan ƙasar Niger ta cimma yarjejeniyar kafa sabuwar matatar man da kamfanin Zima na ƙasar Canada, masana sun yi gargaɗi a kan lalacewar muhalli.
Yana da kyau ake an hiddo man fetur don saboda cigaban ƙasa, amma kanmu manke da muhallinmu, kanmu manke da yanayinmu. Itace suna da muhimmanci a gurbatar da muhallinmu.
A cikin shirin za kuma cewa matsalar wutar lantarki da ta haura mako guda a jihar Kaduna ta kai ga masu ƙananan sana'o'in da ke amfani da wutar haƙura da aiki saboda halin da ake ciki a arewacin Najeriya.
Gaskiya halin da muke ciki yanzu sai dai addu'a. Ai, a koran da ma za mu fara zama tun daga safe har zuwa yamma, sai dai lokacin sallah yayi mu je mu dawo sakamakon rashin aikin da za a yi na wutar ne.
To, kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, wanda a yau shirin zai duba batun ilmantar da al'ummar Fulani domin wayar da kai da kuma rage ayyukan ta'addanci tsakanin matasan Fulani a Najeriya. Muna kuma ɗauke da saƙonnin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A jiya Lahadi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya jagoranci wani gangamin taron yakin neman zaɓe a Madison Square Garden da ke birnin New York. Trump, ɗan kasuwa haifaffen jihar New York, ya yi fatan yin amfani da gagarumin taron don gabatar da hujjojinsa na rashin cancantar abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris. Yace, na zo wannan wuri ne tare da fatan alheri ga dukkan Amurkawa da ƙuri'unku a wannan zaɓe. Zan kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki, zan dakatar da mamaye ƙasarmu da masu aikata laifi ke yi, kuma zan dawo da burin Amurka. Muna buƙatar burin Amurka ya dawo. A jiya Lahadi ne Harris ita ma ta yi jawabi a wani cocin baƙaƙen fata da ke Philadelphia a jihar Pennsylvania. Ta ce, a nan Pennsylvania a yanzu kowannenmu yana da damar da zai kawo canji, domin a wannan lokaci muna fuskantar tambayoyi kamar wace irin ƙasa muke son zama a ciki, wace irin ƙasa muke so yaranmu da jikokinmu su gada, ƙasar da ke cikin hargitsi, tsoro da ƙiyayya, koko ƙasa mai ƴanci, adalci da tausayi. Ƙuri'un da aka kada sun nuna Trump da Harris sun yi kunnen doki a jihohi mafiya tasiri a zaben na shugaban ƙasa ana saura mako guda kafin ranar zaben. Fiye da mutane miliyan 38 sun riga sun kada ƙuri'unsu ta hanyar turawa ta gidan waya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a yau Litinin domin tattauna halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya, biyo bayan harin ramuwar gayya da Isra'ila ta kai wa Iran. Babbar shugabar Switzerland Viola Amhad ta ce Iran ta buƙaci taron ne tare da goyon bayan ƙasashen Algeria, China da kuma Rasha. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya faɗa a wata wasiƙa da ya aikiwa majalisar mai wakilai 15 a ranar Asabar cewa Aika-aikar gwamnatin Isra'ila na barazana ga zaman lafiyar duniya da kuma ƙara dagula al'amura a yankin da ke da rauni. Farmakin da aka kai da safiyar ranar Asabar ya hada da wasu hare-hare da jiragen yakin Isra'ila suka kai kan masana'antun makamai masu linzami na Iran. Hakan ya zo ne 'yan makonni bayan da Iran ta harba makamai masu linzami kusan 200 kan Isra'ila a yakin da Isra'ila ke yi da 'yan ta'addar Hamas da Hezbollah a zirin Gaza da Lebanon. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hare-haren na ranar Lahadi sun cimma manufofin Isra'ila, ciki har da raunata karfin tsaron Iran da kuma damar ta na iya kera makamai masu linzami. Gabanin taron majalisar na yau Litinin Iraki ta yi mika koke ga majalisar ɗinkin duniya kan yadda Isra'ila ke amfani da sararin samaniyar Iraq wajen kaiwa Iran hari.
An jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan. A jamhuriyar Nijar, yayin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta cimma yarjejeniyar kafa wata sabuwar matatar mai da kamfanin Zimar ta ƙasar Canada da nufin samar da wadatar man fetur da iskar gas, ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da masu kare muhalli sun gargaɗi hukumomi akan buƙatar ɗaukan matakan rigakafi na kaucewa gurɓatan muhalli da na murƙushe yunkurin cin hanci da ta yadda talaka zai mori kuɗaɗen shiga wadda za a samu ta hanyar wannan matatar mai wadda zai riƙa tace ganguna miliyan 100,000 a kowace rana. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, gwamnatin ta Nijar da kamfanin Zimar Canada sun ƙuduri aniyar gina wannan matata a bisa sharuɗan ɗaukan nauyin da suka hada da ƙaddamarwa, tafiyar da ayyukanta, kulawa da abubuwan da ke da nasaba da gyare-gyare da ɗaya gefe ɗakin binciken kimiyya. Ganguna 100,000 ne aka bayyana cewa za a tace a kowace rana daga wannan matata ta jihar Rosso. Ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Modi mai madadin Prime Minister da jagoran tawagar Zimar Dr. Richard G. Moerman ne suka saka hannu kan wannan yarjejeniya a bisa gamsuwa da kwarewar kamfanin na Canada.
La construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique à Dosso.
Janar Modi ya ce gina wannan matata a Dosso wani ƙuduri ne da zai bada damar cimma gurin da aka sa gaba, sannan wata dama ce ta daban da ta zo wannan ƙasa. Wannan hulɗa ta musamman da kamfanin Zimar wani ɓangare ne na yunkurin bunƙasa masana'antu masu ɗorewa da kuma samar da ayyukan yi da sauran damammaki ga 'yan ƙasarmu. Sannan hanya ce da za ta ba da damar samun makamashin da ake sarrafawa a gida.
L'accès à des ressources énergétiques traitées localement.
Masu fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun yaba da wannan yarjejeniya da suka ce hanya ce da za ta samar da cigaban ƙasa. Sai dai sun gargaɗi hukumomi akan maganar mutunta haƙoƙin jama'ar da ayyukan ginin matatar zai raba da gonakinsu da sauran filaye. Muhammadu Ciroma Aisami kusa ne a haɗakar ƙungiyoyin Rotab.
Doka ta tilasta mu gwamnati ya ba da diya duk wanda wannan aiki ya shahe shi ko ya shahe gonar shi ko wajen shi a kiyaye a ba shi diyar shi gwargwadon yadda doka ta tanada. Aikin man fetur aiki ne wanda yake na tattare da ƙalubale na cin hanci. Muna jan hankalin wannan ma'aikata su kula da wannan.
Kafa kamfanoni da masana'antu musamman irin waɗanda ke ayyukan haƙowa ko sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Abu ne da aka yi amanar cewa yana tattare da illoli. Sabili kenan masu rajin kare muhalli suka fara kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakan rigakafin da za su taimaka a kauce faɗawa irin wannan matsala. Ga abin da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar GVA Omar Adamu da na tuntuɓa kan wannan batu ke cewa.
Lalle yana da kyau ake a hiddo man fetur don saboda ci gaban ƙasa. Amma kanmu manke da muhallinmu, kanmu manke da yanayinmu, itace suna da muhimmanci a gurbatar da muhallinmu don saboda yaran gobe. Mun gani ga kamfuna wanda suka hiddo Iranium.
A cewar ministan tsaro mai madadin Prime Minister, gwamnatin Nijar na la'akari da dukkan wasu batutuwan da suka shafi muhalli kafin kulla makamantan wannan yarjejeniya. Sannan ya jaddada cewa sabuwar matatar za ta yi ayyukanta a ƙarƙashin tsarin baiwa 'yan ƙasa da kamfanonin cikin gida fifiko a yayin ɗaukan ma'aikata ko ba da kwangiloli.
Nous nous engageons à veiller à ce que ce projet respecte les normes environnementales et social.
Jamhuriyar Niger wacce ta fara hakar danyen mai daga rijiyoyi a Gadem na jihar Difa a shekarar 2011 a karkashin yarjejeniyar ta da kamfanin CNPC na China kan tace ganguna 20,000 a kowace rana a matatar Soras dake Zander. Yayin da a baya-bayan nan kasar da haɗin gwiwar CNPC suka soma fitar da ganguna 90,000 na danyen mai a kowace rana zuwa kasuwannin duniya ta hanyar bututun da ya ratsa kasar Benin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 100 a yankuna daban-daban na ƙasar. Rundunar sojin saman Ukraine ɗin ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 66 a yankunan Cherkasy, Kamelinsky da Kiev. Gwamnan Kherson Alexandra Prokhodin ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren na Rasha sun afkama wasu gine-gine a birnin Kherson, inda suka kashe akalla mutane 2. A birnin Kharkiv, jami'ai sun ba da rahoton hare-haren bama-baman da Rasha ta kai sun lalata wani gini da wani gida. Magajin garin Kharkiv Irhol Terekov ya ce ta kafar Telegram akwai akalla mutane 13 da suka jikkata a hare-haren da aka kai a yankuna 3 na birnin. Ma'aikatan tsaron Rasha ta sanar a yau cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 21 da aka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare. Bangaren adawa na Georgia ya sanar da gudanar da wani gagarumin gangami a yau Litinin, inda yake kira ga mabiya da su fito kan titina don nuna rashin amincewa da abin da suka kira magudin zaɓe, wanda ya baiwa jam'iyyar Dream Party mai mulkin ƙasar nasara. A ranar Lahadi ne Prime Minister Irakli Kobakitsi, wanda memba ne a jam'iyyar Georgian Dream, ya bayyana nasarar da jam'iyyarsa ta samu a matsayin mai ban sha'awa kuma bayyananne. Ya kuma ce duk wani yunkuri na yin magana akan magudin zaɓe to tabbas zai gaza. Jam'iyyar Georgian Dream, wadda ke shirin yin wa'adi na hudu akan karagal mulki, ta samu kujeru 89 a majalisar dokokin ƙasar. Adadin da ya ƙasa da wanda ta samu a shekarar 2020, inda jam'iyyar adawa hudu masu goyon bayan yammacin Turai suka samu kujeru 61 gaba ɗaya. Sai dai jam'iyyar 'yan adawa na ikirarin cewa an tafka magudin zaɓe. Ƙasashen yammacin duniya sun bayyana damuwarsu, inda suka bayyana sakamakon a matsayin koma baya ga demokradiyyar Georgia da kuma yadda jam'iyyar ke goyon bayan Moscow.
A gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu sake leƙa taskar rahotanninmu. Rashin wutar lantarki da tsadar rayuwa na ƙara adadin masu neman gudunmuwa ko bara a kan bukatu na yau da kullum a jihar Kaduna, saboda masu ƙananan sana'o'i da ke aiki da wutar lantarkin na ta rufewa. Matsalar wutar lantarki da ta haura mako guda ta kai ga masu ƙananan sana'o'i irin su walda, nika, aski, sayar da kayan sanyi da sauransu sun haƙura saboda halin da ake ciki a arewacin Najeriya. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya yi nazarin wannan matsala, ga kuma rahoton da aiko mana.
Sama da mako guda dai kenan a jihar Kaduna da wasu jihohin arewacin Najeriya ba a ga ko da kibta wutar lantarki ba, wanda wannan kuma shi ya sa wasu ke zargin ya ƙara tsanani a kan tsadar rayuwar da al'ummar Najeriya ke ciki. Masu ƙananan sana'o'i da dama dai sun koka akan wannan matsala ta wutar lantarkin, da suka ce da damar 'yan uwansu ma sun riga sun rufe sun haƙura gaba ɗaya. Malam Faisal Muhammad mai walda da kuma Samun mai gidan wanka sun ce matsalar fata riga ta kai matuƙa.
Gaskiya rashin wutan bai kawo ƙarancin masu zuwa aiki ba, sai dai durƙushewa sana'a.
sakamakon ayyukan da sun tsaya.
Amma to ya kuke yanzu tunda ba sana'a ba aikin ya?
Gaskiya halin da muke ciki yanzu sai dai addu'a. Ai akwai randa ma zamu fara zama tun daga safe har zuwa yamma, sai dai lokacin sallah yayi mu je mu dawo sakamakon rashin aikin da za a yi na wutar nefa. An ana za ta dawo Monday to musan Monday nawa za a yi ba?
Muna da gidan wanka, muna amfani da wuta wajen jan ruwa. To yanzu ya kai man da muke saye mu tada iya kudin ake maidawa, sai muka ce in mun rufe gurin zai samu gara ai ta yin haka kawai ana sayan man. Kudin man kudin da ake ciniki ne kullun, ko wanda yake tsarewa ma ba a samu a biya shi. Kuma kaga yanzu maganar nikan nan, yanzu in ka ba mutum masara ma ba yanda zai da ita, nikan ba a samu, don haka matsalolin sun yi yawa.
Matasan da suka runguma sana'ar yanar gizo ta mining din da suke kiranta da sunan haƙar ma'adanan yanar gizo sun ce yanzu haka dai an riga an karya musu ƙwarin gwiwar neman kuɗi a yanar gizo saboda rashin wutar lantarkin da ita ne suke cajin wayoyin da suke wannan aiki baki daya. Kamar da yadda matashi dan mining Sirajo Musa Ahmad ya tabbatar.
Matasa a yanzu kusan in ce maka a cikin jami'an mu ta masu mining a haƙan ma'adanai a saman iska, to gaskiyar magana an jefa mu cikin ramin da a yanzu muna ta salati. Domin yanzu haka akwai wanda sun kusa fashewa, gashi yanzu yadda zaka yi ka cajin ma da zaka kira ma na da min wahala, balle a ce ka bude data. Ka san da ka bude data yana cin caji. Da mukan yawo muna kusa da wuta, baka matsawa da kusa da wuta, yanzu wuta babu. Shi kuma wannan mining yana so a kowane lokaci kana online. To yanzu gashi abu ya yana neman a durƙusa tattalin arzikin matasan Najeriya gaba ɗaya. Tattalin arziki mai neman ya mutu yanzu matasa da yawa, akwai wanda wallahi yanzu ba su da lafiya saboda wannan rashin wuta. Matasa ba aikin, an samu wannan mana din ana dan samu, kuma ana hararin cewa duk ran da aka samu mai nauyi to daga nan ma ita kanta gwamnatin Najeriya sai da taimaka mata.
Wannan matsalar wutar lantarki dai ta ƙara adadin masu neman taimako da bara akan tituna da kuma wuraren ibada. Kamar da yadda ɗaya daga cikin limamai a jihar Kaduna Imam Saminu Umar Alajawa ya shaida wa muryar Amurka.
To gaskiya yanzu abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan jiyan nan bayan sallar magruba akwai wani bawan Allah da ya tashi yana neman taimako. Lokacin da yake neman taimako mutum hudu ne suka tashi, da haka baka gane ma me wancan yake cewa duk sun ruɗa masallacin. Haka muke ta fama da wannan abun kullun, sun ma daina neman izini saboda kusan kowa ma yanzu bare yake. Ina ma wani magana wai wani ya tashi wai ya ci wai bashin gari 6,000, sai na ce to ai ni ma limamin inda zan samu inda zan ciwo bashin ma ni ma zan ciwo. Da haka gaskiya matsala ta kai matsala.
Tun da ran Asabar dai ake ta sa rai da ganin wutar lantarki a jihar Kaduna da wasu jihohin arewacin Najeriya saboda sanarwar da mai magana da yawun hukumar wutar lantarkin Abdulaziz Abdullahi ya fita na cewa ana sa rai cewa a ƙarƙar gyaran a ranar Asabar. Sai dai kuma ganin har ya zuwa Litinin nan babu wutar lantarkin ya sa na tuntuɓi Abdulaziz Abdullahi da ya tabbatar min cewa har yanzu dai ba za su iya cewa komai game da wannan gyaran wuta ba saboda ba hukumar da yake aiki da ita ce ke gyaran wutar lantarkin ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, Allah kuma ya gyara. Kai tsaye bari mu je ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na yau zai duba halin da Fulani makiyaya ke ciki ne a Najeriya, inda aka gudanar da wani taro na ƙasa na ƙungiyar Fulani wato Deko da nufin wayar da kan Fulanin ta hanyar ilmantar da su domin samun ilimin boko da kuma na addini. Ƙungiyar Raya Al'adun Fulani a Najeriya Fodeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani cikin wani hali na ƙaƙanikayi. A wajen wani taro da ƙungiyar ta gudanar a garin Kebbi da ke jihar Nasarawa, za a samu halartar jigajigan Fulani daga sassa daban-daban na Najeriya, inda babban sakataren ƙungiyar Barista Musa Isa Arifi ya ƙara haske game da wannan taro nasu.
Sunana Musa Isa Arifi, ni ɗaya ne daga cikin trustees na wannan kungiyan, kuma ni ne magatakarda na wannan kungiyan na ƙasa, wato secretary general kenan a Turanci. To an kafa kungiyan nan da nufin a taimaki al'umman Fulani, kasancewa ƙasa yanzu ta canja, zamani ya canja. abun da ya taso zaka ji ana magana Fulani sun yi Fulani sun yi. Abun da kuma ya jawo tunaninmu shine fadan da aka yi a Numad a jihar Adamawa da wanda aka yi a Mambila a jihar Taraba. Shi ya nuna mana cewa ya kamata mu wayar mu da yan uwanmu kai su dawo su bi zamani. A daina zoma a ce ba za a yi karatu ba, ba za a koyi sana'o'i ba, sai dai kawai a rike kiwo kadai. To kiwo by the time rikici ya kashe maka dabbobi ko aka sace su, kaga an talauta mutum. So wayannan dalilan da yasa aka kafa kungiya. To daga kafa kungiyan zuwa yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu nasarori masu yawa. Daga ciki da farko dai ta samu karbuwa, akwai jihohi masu karfi guda 13 da muke da su a yanzu haka a kasan nan, suna ayyuka daban-daban na ci gaban al'umman Fulani. Daga cikin abubuwan da muka iya samu muka achieving ko muka ma Fulani shine akwai gina makarantu guda 9, gina makarantun Fulani na primary school guda 9. Daya yana Kaduna, akwai daya a nan Nasarawa, akwai a Taraba, akwai a Adamawa, sannan akwai kuma makarantun da muka gyara su da mun suna nan, mun zo mun gyara su mun karfafa al'umman Fulani su tura yaran su. Sannan bayan nan mun sai kayan da ake bukata a aji kamar su tebur da allo da kayan rubutu da sauransu. Sannan bayan nan mun dauki dawainiyan biya ma wasu yara kudin makaranta, wanda a yanzu figon su ba zai abun nan ba, amma dai akwai wayanda muka biya musu sun kai 2000. Sannan bayan nan ba mun mance da addinin mu ba, mun bude ma matan islamiyoyi to dan nan mu yaran mu da suka yi kuma karatu mun yi kokari muna koya musu research yaya za su yi research din cike kenan ma NGOs a biya su, mun ma mata da matasa. Sannan bayan nan akwai wayanda muka sama musu scholarship suna karatu kyauta a manya-manyan makarantu a kasar nan. Bayan nan kuma akwai yaran da muke koya musu sana'o'in hannu.
To sanin kuwa ne dai tafiya irin wannan na samar da ilimi da kuma koyar da sana'o'in hannu ba a samun nasararsa idan ba hada da mata ba. Ko akwai wani mataki da ita wannan kungiya ta Fadeko ta dauka na ilmantar da mata da kuma koya musu sana'a? Ga dai sakatare janar na wannan kungiya, Barista Musa Isa.
A wannan jihar mu ta Nasarawa mun koya ma mata 250 a shekara ta 2021. Mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu, mun ba su jari, mun ba su certificate. Yanzu kuma mun sake dawowa, wanda yana daga cikin dalilin wannan taron, mun sake dawowa mu duba a cikin matan nan da muka ba su kuɗi su yi sana'a, shin suna yi ko sun cinye jarin su? Mun yi bincike mun tarar da wasu sun cinye, wasu kuma suna yi, wasu kuma jari ya dan sauka. To wayanda suke yi da wayanda kuma jarin ya dan ragu, muna da niyan zamu kara musu kuɗi wanda za su yi amfani da shi su jajari.
To kowane irin kalubale irin wannan kungiya take fuskanta ta fuskar gwamnati da kuma sauran al'umma?
Kalubale da muke fuskanta, to a zahirin gaskiya mu dai alhamdulillah Allah subhanahu wataala yana taimakon mu. Da wani litin dai da zamu ce shine duk kudaden da muke amfani da su kudin mu ne da mu muka tara da kanmu.
Ta ya waɗannan hanyoyi kuke bi wajen samun kudin shiga
na
da kuke waɗannan ayyuka da suka kai ga da bada
tallafi? To da farko dai mun fito da wani tsari ne, duk al'umman Fulani ko community da suke da wani matsala suka kawo mana, zamu sanar, zamu duba mu ga nawa ne kudin zai kama. Idan muka ga kudin nawa ne zai kama, sai mu duba shin abinda mu zamu yayi da kanmu ne, dan abinda zamu yayi da kanmu ne zamu yi kakaro ne kawai, wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo mu hada. Dan abinda kuma yafi karfin mu ne, sai mu duba manyan mutane da muke ga suna da zuciyar taimakawa, sai mu neme su. Wani lokacin kuma muka nema daga wajen NGOs, mu nemi wasu NGOs mu ce to ga wasu program ga Fulani suna bukatan kaza da kaza, muna neman ku taimake mu. Sai su duba su gani in abinda muka gaya musu ya gamsar da su, sai su tallafa mana. Amma a gwamnatance tunda muka kafa Fadeko ya kawo yau, babu jami'in gwamnati guda daya da muka samu ya tallafa mana. Ba kuma muna ce wai ko sun ki mu bane ko a'a, kawai dai kila ta ma ne bata iso ba da zai sa su tallafa.
Shi ma a bangaren sa Daud Abdulkarim ya bayyana jahilci a matsayin daya daga cikin matsalolin da ke addabar al'ummar Fulani, labarin da ya sa matasa ke shiga ayyuka irin na ta'addanci.
Do yawanci waɗannan yaran da suke fandarewa in ka bincika in ka je in hukuma ta kamo su in ka bincika sai kaga a tambaye shi ka yi islamiyya bai yi ba, ka yi boko bai yi ba, kaga jahilci ya cinye su, yawancin su basu ma san inda aka dosa ba. To kaga ya kamata a yi fada da jahilci, sannan a ringa hada iri waɗannan tarurrukan yanda za a gayyato Fulani a matso da su maimako a dinga tsorata su ana fansa masu cikin daji, ka gane yana daga cikin hanyoyi. Sannan a ringa magana ilmantarwa dinna, a yi kokari yanda za a yi a shiga sassa a jawo hankulan Fulani a ilmantar da su. Yana daya daga cikin muna roƙon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi yanda za a samo yaran Fulani a ɗan zakulo su a ringa training ɗinsu akan especially wajen kiwo da noma yanda za su zamanto self reliance na zamani.
To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya a madadin Nasiru Adamu Alkaya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Juli Ladies Gresham. Naku Babangiji Brian ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi.
To madalla a gaida Babangiji Jibrin da wannan shirin. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel.
Yau za mu fara ne da saƙon Shehu Adamu Rijau mai cewa gwamnatin Asuwaju gwamnati ce da ke tsula gudu ɗauke da ɗumbin fasinja ba kuma tare da sanin inda aka dosa ba. Haƙiƙa idan tafiyar ta ci gaba da tafiya a haka, to gaskiya akwai gagarumar matsala, Allah dai ya kyauta. Sai kuma saƙon Tasu'u unguwar Tudu da Badamasi ɗan Dumumuge da Yakubu mai aski masu cewa salamun BOA, a yau mun shiga wannan shiri ne domin mu kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Nijar. Mu ƴan ƙaramar hukumar Gafate har yanzu ba wani labari game da taimakon da ake baiwa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Yau tsawon watanni biyu da muka fuskanci ambaliyar ruwa, har yanzu ba wanda aka baiwa ko da tiya ɗaya ta hatsi ko shinkafa. Ta wannan dama muke kira ga wannan gwamnati mai tausayin talakawa da ta dubi wannan lamarin. Sai kuma saƙon Sani mai lingelange yalwaya wuri mai cewa muna marhabin da aikin da kamfanin rarraba wutar lantarki na Najeriya TCN ke yi da ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro don cimma nasarar aikin gyarar wutar lantarki a arewacin Najeriya. Da fatan Allah ya sa a cimma nasarar gyarar wutar lantarkin ba da dadewa ba.
To madalla, kafin mu ci gaba da wannan sako.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da ƙwarƙwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-2-0-4-4-6-9-8, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a takun hannunku.
Haka yake, da haka ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
Japan ta fuskanci wani yanayi na dambarwar siyasa a yau Litinin, bayan da jam'iyyar da ta dade tana mulkin kasar ta fuskanci mafi munin kai a zabe cikin shekaru 15 da suka gabata. Lamarin da ya sa Prime Minister Shigeru Ishiba ke fuskantar matsin lamba kan yayi murabus tare da nuna shakku kan yadda za a kafa gwamnati mai zuwa. Kuri'ar ta ranar Lahadi ta ga jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP da karamar takwararta ta kawance komito sun kasa samun rinjaye.
To malama Zahra, bar mu ja miki burki saboda karancin lokaci, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe. Sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka min wurin gabatar da shirin, Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC, muke muku fatan alkhairi a dakatar shirin yau da gobe. Wassalamu.